الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 13 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 2 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Sheikh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi da yau ba da fi yan tamboyi sukan iya gabata na'am
kuma sayan kaya da ake wajibi ne da ake bada garanti kenan a cikin lokaci kadan an lokaci zuwa lokaci kadan an yayi to a sai ba ya bace
wai tambayar dan uwa menene matsayin bada garanti kin kaya daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza a jarraba din bai yi ba dawo da shi wannan matsayin shi halak ne ba wajibi bane musamman mutumin da bai san kan abu ba to kana iya bashi garanti yaje ya jarraba iya gulgudan lokacin da za a iya jarrabawa domin abubuwa sun sha bamban akwai wanda cikin awa daya ana iya gano yana da illa ko bashi da illa akwai wanda sai an yi wasu yan kwanuka sannan za a iya gane lafiyarsa ko rashin lafiyarsa to dan haka ba da garanti aje a jarraba kaya zuwa lokaci kaza wannan ba laifi bane shine ake kira kenan bai'ul khiyar ciniki wanda yake na zabi an kulla ciniki amma an baka zabi je kaka gwada ka gani in yayi kenan ka zo kai bayani ciniki ya tabbata idan bai yi ba kenan sai ka bada ka maido ka dawo da kaya ka amshi kudin ka an gane kudin ka riga ka gabatar da kudi in maka gabatar da kudi ba in bai maka ba sai ka dawo shikenan ka mai ransu da kayan su wannan matsayin shi halaka ne na'am maganar gabatar da gwiwa kafin hannuwa wannan tuntuni malamai sun mai da martani akan haka kuma sun yi littafi ma na musamman akan wannan mas'ala lalle hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayanin cewa idan dayan ku wato zai sunkuya ya je sujada manzon Allah ya ce kada ya gurfana irin yadda raƙumi yake gurfanawa Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa shine sai ya tafi akan cewa gwiwa ita ya dace kenan ta rigaye hannuwa zuwa ƙasa malamai suka ce a'a akwai bambanci tsakanin gwiwa ta raƙumi da gwiwa ta ɗan adam an gane ku gwiwa ta dabba a hannuwan gaba take gwiwa ta ɗan adam shine a ƙafa don haka in ka je da gwiwa wannan kayi kamantacciniya da raƙumi don haka abin da yake ka'ida hannu shi yake rigayar gwiwa zuwa ƙasa a lokacin da mutum zai yi sujada kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun wuce a lissafa na'am kwanci a karrub da ciki wannan sabanin sunna ne bai dace ba an gane ko bai ya dace ba duk da cewa akwai hadisin da yake nuna cewa kwanci ne na wanda aka yi musu fushi to amma wannan hadisi sai mun ƙara bincikawa mu san menene martabar sa da ingancin sa. Amma kunci na sunna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana shine mutun yayi kunci akan hakarkarin sa na dama, kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ma al-bara'u ibn azib, Allah ya kara masa yadda. Manzon Allah ya ce masa idan ka je wurin kuncin ka, manzon Allah ya ce kai arwalla arwalla irin ta sallah, ma'ana arwalla cikakka. Manzon Allah sai ya ce masa kuma qutashi ala shikkal ayman, sannan ka kwanta akan tsagin jikinka na dama. Manzon Allah ya ce masa sannan ka karanta wannan addu'a ta kunci, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajhatu wajhi ilaika, har zuwa karshen ta. Ashahid wannan hadisi abin da yake nuna mana ladabi daga cikin ladabba na kunci shine mutun ya kwanta akan hakarkarin sa na dama. Kuma hatta a likitance akwai fa'idodi sun wuce a lissafa a karkashin irin wannan kunci, saboda zuciyar dan adam a bangaren hagun take, lokacin da ya kwanta a bangaren hagun kinsa to yakan yi nauyin barci, yakan yi nauyin tashi. Daga cikin abubuwan da malamai suka gano na hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna mana cewa in za mu kwanta akan bangaren jiki wanda yake na dama.
Na'am.
Kamar kakaki yana cin mutane?
Gawaye da ake zefa cikin komadu.
To, kaza da take cin najasa fa. Da naman dan Adam, da duk wata najasa haramun ne mutum ya ci. Amma ita dabba ai ba ta da doka cewa abu kaza halaka ne gare ta, abu kaza haram ne. Dabba ko najasa ta ci, wannan ya halatta a ci. Sai dai in an tabbata ba ta da abinci sai najasa, to wannan ta zama wato jallala. In aka ce jallala dabbar da take cin kashi kenan. Wannan dabba kuma haramun ne a ci ta, sai an ware ta an maida ta gefe, ta jima bata ci ba wannan najasa, naman jikinta ya canza sannan ya halatta a ci. Na'am. Wai mutum ne ya kama kayan aiki, kun yi magana da shi zai maka aiki, jira za ka yi sai ya zo ya ce ka fara, za ka fara, ko kuma kana iya farawa kafin ya zo ya baka izini. Tun da ai ka san nawa ne ake biya akan wannan aiki, in ya san nawa ne ake yin wannan aiki, ko kuma kun riga kun yi yarjejeniya da shi, za ka masa wannan aiki ya biya ka. Lokacin da ya kawo kayan nan suna nuna ya baka izinin ka yi aiki, ba sai ka yi jiran cewa ya zo ya baka izini ba. In ka tabbata baka san ba irin ayyukan da zaka masa, to sai ka jira ya zo yayi maka bayani rayi kaza nake bukata kamar kaza kuma adadi kaza, dan kar a samu sabani tsakaninka da shi. Na'am. Sai da bangaren jiki baya halatta, baya halatta an adam ya fitar da wani bangare na jikin shi, misali jini ko koda ko ido ko zuciya ko menene, ka fitar da wani bangare na jikin ka sayar da shi, wannan haramu ne, baya halatta. Gangan jikin ai ba naka bane ba.
Na'am.
Ba naka bane ba, ba kai ka kira ma kanka gangan jikin wannan. Dan haka dan adam baya da halaccin ya sayar da wani bangare na gangan jikin shi, jini ko wani abun da ya shafi wannan. Sai dai taimako da agaji, to wannan ana buƙatar ka taimaka. Idan mutum yana da misali kamar wata gaba daga cikin gabaguwa wanda mutum yakan iya rayuwa da ɗaya, kai kana da biyu, to anan kana iya taimaka masa da ɗayar in har kai ba za ka samu wata matsala ba. Misali kamar koda wanda nashi kwata-kwata biyun duka sun lalace ba sa aiki, kai kuwa naka biyun gaba ɗaya suna da lafiya. An gane ku? Zaka iya rayuwa da ɗaya, to anan in zaka iya taimaka masa to an so ka taimaka masa. Kamar yadda wani dan uwa yake mun irin wannan tambaya, kasancewar akwai wani daga cikin danginsu bashi da lafiya gaba daya nashi sun lalace shi kuma nashi suna da lafiya kuma duk a cikin ƴan uwansu babu wanda jinin sa yayi daidai da na wancan mara lafiya face nashi to shine yayi niyyar ibada amma yake tambayar menene hukuncin Allah akan haka ya halatta ko bai halatta ba don haka ya halatta balma an su ka taimaka in ka tabbata kai in likita ya tabbatar maka cewa babu wata matsala da za ta biyo baya tattare da kai to anan ana buƙatar ka taimaka masa musamman kamar jini wanda in ka bada shi ma lafiya za ka ƙara samu a jikinka an gane ko yana daga cikin abinda dan adam yakan samu wato shine ƙarin koshin lafiya a lokacin da ma'ana yake rage jini musamman ga wanda jini yakan yake yakan yawaita a cikin jikinsa ma'ana lokaci zuwa lokaci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda muka yi bayani mun shiga baban da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen jingina wa gairihi da wani abu wanda wato ya yi kama da haka kenan wasu mu'amaloli daban-daban wanda sai da muka gana aƙalla mu'amala ta kai kusan takwas ita jingina kamar yanda bayani ya gabata idan aka ce arrahan alarauci shine malamai suka ce afhubutu wadawam tabbatar abu da dawwamarsa shine ake kira da wato arrahan wani lokaci lafazin arrahan yana daukar ma'anar alhabs ma'ana tsara abu a tsida shi abu dai kada yayi gaba yayi baya kada yayi gaba ko yayi baya kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa kullu nafsin bima kasabat rahina rahina ay mahbusa wato a shar'ance kamar yanda malamai suka yi bayani in aka ce jingina wato shine sanya wata dukiya domin nuna yarda da amincewa dangane da wani bashi da mutum zai dauka wanda in har biyan bashin ya gagara to wanda ya ba da bashi zai iya fitar da haƙƙinsa ta hanyar wannan kaya na jingina da ya karba wannan shine ma'anar jingina kenan shine malaman suka ce ja'alu malin tawsiqatan bidaini yustawfa minhu aw min samanihi idza ta'azzara al-istifa'u min zimmatil gharib wato sanya wata dukiya a matsayin amincewa game da wani bashi da aka dauka kenan wanda za a iya biyan bashin daga cikin wannan kaya da aka karba na jingina ko kuma daga cikin kudin kayan in har biyan bashin kenan ya zamanto ya ta'azzara ita jingina kamar yanda bayani ya gabata abu ce wanda Allah ya tabbatar mana da halaccinta a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ijma'i na malaman al'umma tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau babu safani a wajen jingina haka kiyasi ingantacce ya tabbatar da halaccin jingina wanda dalili daga cikin alqur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbuba ubangiji ta'ala yace in kun kasance akan halin bulaguro wa lam tajidu katiban ba ku samu marubuci wanda zai rubuta cewa wani dan wani ya karbi bashin kaza a wajen wani dan wani a wata na kaza a rana kaza a lokaci kaza kuma ga ya an yi alkawari a lokaci kaza zai biya wannan bashi to in har ba a samu marubuci ko kuma ba a samu shaidu waɗanda za su tabbatar da cewa wani dan wani ya karɓi bashi daga wajen wani Ubangiji ta'ala shine sai ya ce farihanu maqbuba wato ku karbi jingina wanda kenan wannan jingina za ta zame muku sababin da za ku samu natsuwa da kwanciyar hankali cewa dukiyarku ba za ta salwanta ba saboda duk lokacin da aka buƙaci ka ba da bashi ka san ɗan adam da dukiya ba kowa bai kan iya fitar da dukiya sai namijin gaske to a nan duk lokacin da wani zai iya fitar da dukiyar shi amma dukiyar yana bada ta kuma shi babu kwanciyar hankali saboda tunaninsa gaba ɗaya akan wannan dukiya ta yake ta dawo ba ta dawo ba Allahu a'lam. To amma lokacin da aka jingina masa wani abu, karbe wannan abu ka ajje ba ni bashin kaza, daga nan zuwa ƙarshen wata zan kawo maka, idan wata ya cika ban zo maka da bashin ka da na karba, to a sayar da wannan jingina ka dau kudin ka abin da ya rage ka bani haƙƙina. To anan kaga zai samu kwanciyar hankali, saboda ya tabbata yana da abin da zai iya fitar da haƙƙin shi ta hanyar shi kenan, in har biyan bashin ya wahala. Shine Ubangiji Ta'ala yace wa in kuntum ala safari, idan kun kasance akan hali na bulaguro, walam tajidu katiban, ba ku samu marubuci. An gane ko anan sai ka kara ko ba a samu ba wanda zai iya bada shaida. Ubangiji Ta'ala yace farihanu maqbuga, farihanun ay fartahinu, ku nemi cewa a ba ku jingina. Waqbidu, in an ba ku kuma ku amsa, shine yace farihanu maqbuga, a jimulce sai ka ce ku karbi wata jingina. To dan haka ita wannan aya ba tana nuna cewa jingina bata halatta sai a bulaguro, a'a, wannan ta fita ne mafita wadda take mafi rinjaye, domin galibi in ana cikin bulaguro samun marubuci ko shaidu akwai wahala. Amma ba dan tana nuna cewa jingina bata halatta a zaman gida sai a bulaguro, don haka daga cikin dalilai a cikin sunna shine muka wuce da hadisi na farko a baban, shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, da take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi abinci daga wajen wani bai yahudi, kamar yanda yake cikin wata riwaya, nau'in abincin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saya shine sha'ir. Sha'ir wata kwaya ce wadda tana kama da alkama, wanda ana rukunta a matsayin abinci. Shine take cewa ishtara min yahudiyyin ta'aman, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi abinci a wajen wani bai yahudi. Wanda bayani ya gabata, wannan gaba tana nuna mana wato ba laifi bane ba mu yi mu'amala tsakankaninmu da kafirai, duk wasu mu'amaloli waɗanda suke na sayi da sayarwa da sauransu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta mana haka, ma'ana mukan iya yin mu'amala da su. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi abinci a wajen bai yahudi, domin ya nuna mana halaccin haka, ba dan babu musulmin da yake sayar da abinci a Madina ba, dan ya nuna mana cewa mu'amala da su ta fuskar sayi da sayarwa da sauran al'amura na yau da gobe, wannan ya halatta. Sai ya ce wa rahanahu dir'an min hadid, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina masa sirkensa, wato na bakin karfe. Lafazin dir, kamar yadda bayani ya gabata, shine sirke. In aka ce sirke, ita ce riga wato ta yaki, wanda akan saka ta ne da zobe wanda yake na bakin karfe, da izinin Allah subhanahu wata'ala makamin abokin gaba, wato ba zai ratsa gangan jikin wanda ya sanya shi, kamar yadda ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada ma bayinsa. Kayi tufafin da zai iya kare ka game da wato makamin abokin gaba, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa a cikin suratul Nahl, shine yake cewa wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimu ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Yake cewa Ubangiji Ta'ala shine ya halitta muku inuwoyi daga cikin duwatsu, inuwa da zaka shiga ka sha karkashin ta, ka sha ta dutse, Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya halicci wannan inuwa. Wa ja'ala lakum min aljibali aknana, Ubangiji Ta'ala kuma shine ya hore muku dakuna daga cikin duwatsu, sai ka mai da kogon dutse ya zame maka daki. Wa ja'ala lakum sarabila, Ubangiji Ta'ala shine ya halitta muku sarabi da sunin sirke kenan. Sai yace taqikum, wannan tufafi taqikum alharra, an gane ku. Wa ja'ala lakum sarabila, Ubangiji Ta'ala shine ya halitta muku wato tufafi taqikum alharra, wanda suke kare ku tsananin zafi wanda yake na rana, sannan kuma sukan kare ku tsananin sanyi. An gane ku? Daga cikin tufafi akwai tufafin da in ka sanya su a lokacin zafi za su kare ka dangane da tsananin zafi, akwai tufafin da a lokacin sanyi akan saka su a jiki kuma su yi maganin sanyi da izinin Allah. Shine sai ya ce wasarabi la taqikum ba'sakum, sannan Ubangiji ta'ala shi ya halitta muku wasu tufafi waɗanda suke kare ku game da wato makamai na abokan gaba, game da makami na abokin gaba. Sai ya ce kazalika yutimu ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun, Ubangiji ta'ala haka yake cika ni'imominsa akan ku don ku gode masa. Shine can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun, haka ya faɗa a ni'imar sabiqatin wa qaddir fi sarb wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir. To shine anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya jingina ma wannan ba yahudi silkensa wato na bakin karfi. Fadakarwar mu anan kar ka fahimci a karkashin wannan hadisi cewa akwai dalili wanda ke nuna halaccin cewa kafirai abokan gaba a sayar musu da makamai, wannan baya halatta. An gane ko? Babu dalili a nan wanda ke nuna cewa musulmi sukan iya sayar ma kafirai makamman yaƙi, domin ita jingina ba ciniki ba ne ba, kuma shi kanshi ba yahudan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina masa silkensa na yaƙi yana daga cikin almusta'amanu wanda aka amintar da su suna karkashin kula ta musulmi. An gane ko? Kenan ita jingina ba ciniki ba ce, shi dai ka bada abinka a matsayin kenan garanti ne, amincewa ne, in har ka kasa biya to ta wannan hanya kenan mai haƙƙi zai dau haƙƙinsa. Yau za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadith al-hadi wa al-thamanuna ba'da al-mi'atayn an abi hurayrata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مالا الله يجي كنسا كيف وانا حديثي نينة ريبيو لتمانين لتايا رواية أبو هريرة الله إكارة مسيدة كيف أتشوى للنم زن الله صلى الله عليه وسلم يجي matsulu da gani zulmun. Manzon Allah ya ce taurin bashin mawadaci zalunci ne. An gane ku? Ko ka ce kin biyan bashi na mawadaci zalunci ne. Kalima ta maqal a larabci ma'anarta shi ne almad, wato ƙoƙarin miƙe abu, kamar yanda maƙeri idan yana buƙatar ya miƙe ƙarfe ya yi tsawo yakan sanya shi cikin wuta, idan ya yi ja sai ya aza shi a kan ƙuwar maƙera sai ya yi ta dukan shi da guduma sai kaga yana miƙewa yana jayuwa. To wannan shi ne ake amfani da kalima ta almaɓal. To a nan ma'anar maɗal wato shi ne kenan taurin bashi. A shar'ance in aka ce maɓal shi ne malamai suka ce man'u daf'i mastahaqqa ada'u, kin bada abinda bayar da shi ya cancanta. In ka dau bashin jama'a to ka tabbata cewa biyan bashin nan wajibi ne a kanka. In kana da halin biya ka ki biya, to wannan shi ne ake kira da almaqal, taurin bashi kenan. A nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana hukuncin taurin bashi, shine yace matsulul gani gurmun. Manzon Allah yace taurin bashin mawadaci, manzon Allah yace gurmun zalunci ne. Akwai hadisi wanda yana cikin wato sunani Abi Dawud da sunani Nasa'i da sunani Ibn Majah, haka nan al-Imam Ahmad ya fitar da hadisin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu, layyul wajidi wato taurin bashin mawadaci, manzon Allah yace yuhillu irdahu, yana halatta keta mutuncinsa. An gane ko? Duk wanda ya dau bashin ka yana da halin biya, yake biya, to wannan duk abin da kaga dama kana iya fada masa na magana ya halatta kai masa maganganu waɗanda suke masu kaushi wa uqubatahu kuma wannan taurin bashin nashi ya halatta ai masa uquba in ya kibiya kana iya kai shi wajen hukuma hukuma su matsa masa su azabtar da shi domin ya biya ka bashin ka wannan hadisi ne ingantacce layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu bazan Allah yace taurin bashin mawadaci na halatta keta mutuncin sa na halatta yi masa uquba to wannan riwaya da take cikin sahihai manzon Allah sai yace madlul ganiy gurum taurin bashin mawadaci manzon Allah yace zalunci ne sai yace wa idza utbi'a ahadukum ala madin idan aka ma dayan ku gani da wanda yake mawadaci manzon Allah yace falyatba yadda ya amince misali ni ne nake bin ka bashi sai kace mun wani abinda nake so da kai zan hada ka da wani ya biya ka bashin da kake bi na sai in tsaya in kalli wannan wanda zaka mun gami da shi in har mawadaci ne to anan manzon Allah ya ce in yarda in amince an gane ku kenan don haka wannan hadisi kamar yadda malamai suka faɗa abinda ya dace a yi masa babi shine babul hawala idan aka ce al hawala wato shine gani an gane ko gani ake kira da al hawala a Hausa ko kuma ka ce juye don haka a Larabci idan aka ce al hawala suka ce naqlu daynin min zimmatin ila zimma wato kiran da bashi daga kan wani zuwa wani ni kai nake bi to kana iya neman yarda ta da amincewa ta ka gama ni da wani wanda shi zai biya ni wannan bashi in lokacin biya yayi to wannan wanda zaka gama ni da shi sai in tsaya in lura da shi in har mawadaci ne to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa mutum ya yarda ya amince amma in ka gama ni da wanda baya to wannan kwata kwata bai dace ba saboda akwai wani nau'i wanda yake na yaudara to shine anan yace fa iza wa iza utbi'a ahadukum ala madin manzo Allah yace in har an gama dayan ku an gane ku wa iza utbi'a ahadukum ala madin idan aka gama dayan ku wato akan wanda yake mawadaci idan aka ce almali shine wanda yake da dukiya mai yawa kenan wanda yake da wadata wadata wanda take mai yawa shine manzo Allah yace falyatba ma'ana ya yadda ya amince ya bi wannan mawadacin fa'idar ita wannan mu'amala wadda ake kiranta alhawala wato akwai sauƙaƙa ma jama'a wato wajen mu'amala musamman in ya kasance shi wanda yake bin bashi yana wani gari shi wanda za a yi gami shi ma yana wani gari an gane ku misali ni ne anan ina buƙatar wasu kaya sai dai babu kuɗi a wajena kai kuma a gari kaza kake ina iya cewa ka turo mu da waɗannan kaya a wancan gari zan hada ka da wani ka je wajen shi ka amshi kuɗi kaga anan na sauƙaƙa maka maimakon anan sai an ringa famar aika kuɗi ta wace hanya musamman a irin wancan lokaci da babu irin wannan ci gaba na yau wanda za ka yi waya kai tsaye ka zuba kuɗi zuwa minti biyar an ɗau wannan kuɗi wanda a wancan lokaci sai in an samu wasu ayari in za su tafi sannan a ɗau kuɗi a bada to anan akan iya yin gani sai in ce maka zan karɓi wannan kaya ka je wajen wane ka amsa to kaga anan akwai sauƙaƙa ma jama'a wato a wajen mu'amala to wannan shine kadan wato daga cikin fa'idarta sannan ita irin wannan hawala kasancewarta ta sha bamban da abinda malamai suke kira da at-tawkil wato ko kuma al-wakala wanda shi ma babi ne wanda yake nan musamman yanzu misali lokacin da ya kasance ina bin ka bashi sai ka hada ni da mutumin da kai baka bin shi an gane ko kai baka bin shi bashi amma sai ka hada ni da cewa in je wajen wani in amsa wannan nan da kace in je in amsa a wajen shi kai baka da wata ajiya ta kudi a wajen sa kuma baka bin shi bashi kenan wannan kamar ka wakilta shi ne ya ramta maka ya biya ni wannan kenan ana kiran shi alqard ko kuma ka kiraye shi al-istiqrar wato neman ramci kenan wa tauki ka wakilta shi ne kenan ya ramta maka kudi ya biya maka kenan bashin da yake kanka idan kwa misali ni da nake bin ka sai kace in je wajen wani in amsa wannan nan da ka hada ni da shi kana da kudade a wajen sa da kake bin shi bashi kana bin shi bashi an gane ko kenan anan ka wakilta shi ne ya biya maka bashin da yake kanka wannan kenan ana kiran shi alwaq wannan at-tawkil kenan misali kenan ni ina bin ka sai ka hada ni da wani wanda ka hada ni kai kana bin shi kudi ina bin ka shika goma sai kace in je wajen wani in amsa wannan wani kana bin shi shika goma ko shika 20 ko shika 30 kaga anan ka wakilta shi ne ya biya maka bashin da yake karka amma shi wanda ka hada ni in ya zaman tu baka bin shi ko dala kenan wannan ka wakilta shi ne akan ya ramta maka wani abu kenan ya biya maka bashin da yake kanka wannan dukan su ba a kiran su kenan hawala kenan in aka ce ita hawala shi ne kama mutum gani an gane ko bashin da kake bi na je ka wajen wani ka amsa an gane ko je ka wajen wani ya baka wannan shi ne ake kiran shi hawala kenan kai ka saya amma wane ne zai ba da kuɗi kenan wane ne zai ba da kuɗin to dan haka shi ita wannan hawala kamar yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon hadisin ya nuna mana cewa shi wanda ya dau bashin jama'a to ana buƙatar ya zamanto yana da kyautatawa a wajen biyan bashi haka shi wanda yake bin bashi to ana buƙatar ya kyautata a wajen neman biyan bashi menene kyautatawa ta shi wanda ake bin shi bashi in yana da halin biya ya biya domin haƙƙi ne na jama'a shi kuma wanda ake bin shi bashi da ake buƙatar ya kyautata a wajen neman biyan bashi shine annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa in har an masa gami an nuna cewa ya je wajen wani ya karba to ya yadda da wannan gami da aka masa kada yake in dai wanda aka hada ka da shi mawadaci ne don haka yace wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in idan kenan aka gama ɗayan zuwa ga wanda yake mawadaci manzon Allah yace falyatba ya yadda ya bi kenan wannan mawadacin shi ya sani to don haka anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana cewa duk lokacin da mutumin da yake bin bashi ya nemi a bashi a bashi haƙƙinsa ko aka fahimci cewa so fa yake a biya shi bashin shi to anan jinkirin biyan bashin shi baya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan zalunci ne me yasa domin ka hana jama'a haƙƙin su ba tare da wani uzuri ba wanda ya gitta din kana da halin biya kenan ka biya to dan haka kenan shine anan idan aka hada ka da wanda yake mawadaci kaga anan biyan ka haƙƙin ka zai zama to abu ne wanda yake mai sauki shi wannan mawadaci da aka gama ka da shi in ya ki biyan ka kenan anan ba maganar ka dawo ga wanda yake na farko wanda kake bin shi bashi an gane ku in dai aka maka gami kai yadda ka amince to wancan shi na farkon ya kubuta wannan wanda kai yadda aka maka gami da shi shi ka sani in ya biya ka falillahi alhamdu idan ya ki biyan ka ko wasu irin maganganu baƙaƙe zaka iya faɗa masa domin yayi fushi yayi zuciya ya dauka ya biya ka in har ma ka gaya masa maganganun ya ki fusata ya biya ka to kana da haƙƙin da zaka kai ƙaran shi wajen hukuma a can su tankwasa shi su fitar maka da haƙƙinka dan me yace a wancan hadisi yace layyul wajibi yuhillu irdahu wa uqubatahu taurin bashin mawadaci na halitta keta mutuncin sa ma'ana faɗa masa baƙaƙen maganganu sannan kuma yana halitta yi masa hukuba amma maganar shi na farkon ba maganar ka dawo kanshi indai ka yadda da gamin da aka maka. Don haka a takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana haramcin taurin bashi ga wanda yake mawadaci, wannan haramun ne. Kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana wato biyan bashi wannan abu ne wanda yake wajibi, dole ne duk wanda ake bin shi bashi idan yana da halin biya ya biya, in ba shi da halin biya to lokacin da Allah ya hore masa to yayi kokari ya biya nauyin da yake, sauke nauyin da yake kansa. Sannan kuma wannan yana nuna mana ga wanda yake talaka shi halaka ne, wato ya zamanto yana da kenan rashin haramcin taurin bashi ga wanda yake talaka. Shi talaka ba za a ce ba haramun ne, domin shi talaka wanda ba shi da halin biya jinkirta masa wannan wajibi ne. Duk wanda kake bin shi bashi in an tabbata bayya to wannan dole ne ka saurara masa, kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta mana haka da nassi na Alkur'ani, wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara. Ubangiji ta'ala yace in har wanda kuke bi bashi ya zamanto wato ma'abucin tsanani ne, ma'ana mabukaci ne, talakka ne, bashi da halin biya, Ubangiji ta'ala yace fa nadhiratun ila maisara, na kanku ku saurara masa har izuwa lokaci wanda yake na yalwa, har Allah ya hore masa ya samu halin biya ya biya. Sai ma Allah ya kwadaitar sai ya ce wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamu, da za ku yi masa sadaka da bashin da kuke bin sa ku yafi masa. Ubangiji ta'ala ya ce shi yafi muku alkhairi in har kun san da haka. To dan haka kenan haramcin taurin bashi wannan ya takaita ga wanda yake mawadaci, an gane ko? Amma shi talaka in ya ki biya wannan shi ba laifi bane, domin bashi da halin biya ne. Kai da kake bin shi kuma ya zama wajibi akan ka saurara masa har Allah ya hore masa ya biya. Sannan wannan hadisi yana nuna mana wato shine yana nuna mana cewa wannan ita mu'amala da ake kiranta wato alhawala kenan, an su ga duk wanda aka masa gami ya yarda ya amince, domin anan kwadaitarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana. Ya nuna mana cewa duk wanda aka masa gami da wanda yake mawadaci cewa ya biya shi, manzon Allah ya ce ya yarda da gamin da aka masa. Kaga wannan yana nuna kenan yarda da hawala wannan mustahabi ne, yarda da wannan gami in har wanda aka gama ka da shi mawadaci ne. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana a matsayinmu na mu'minai kullum mu yi kokarin abinda zai hada kan jama'a, abinda zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin jama'a. Duk abinda zai kai jama'a izuwa jayayya da hayaniya da tada jijiyoyin wuya to mu yi kokari mu nisance shi. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hikima anan da yace in amma ɗayan ku gami da wanda yake mawadaci ya yarda ya amince, dan a toshe dukkan wata hanya ta jayayya da hayaniya. Takan iya yiwuwa ana bin ka bashi a yanzu baka da halin biya, ko kuma kudaden da suke hannunka akwai wasu bukatu da suke gabanka wanda in har ka biya wannan bashi to waɗannan al'amuran da suke gabanka ba za ka samu damar zartar da su. To amma kana da wani amini wanda yake mawadaci ko wani dan uwa wanda ka tabbata zai iya ranta maka, to ba laifi anan kana iya fada masa kenan ka gama shi da wannan shi ya je wajen shi ya amsa. Kaga anan duk wani abu wanda yake na kusuma da jayayya an riga an yanke shi. Sannan wannan hadisi kuma kamar yadda muka yi bayani duk wanda ya yarda da gamin da aka masa kenan ba maganar ya dawo kan na farko, ba maganar ka dawo kan na farko kenan. In wancan ya ki biyan ka to shine zaka yi kokarin bin hanyoyin da zaka fitar da hakkinka, amma shi na farkon ya kubuta. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa biyan bashi wajibi ne kamar yadda muka yi bayani. Bashi baya saraya saboda wato shine jimawa, kamar misali jan lokaci, kamar yadda galibi a cikin wasu shari'o'i waɗanda suke na daban wanda ba Allah ya shar'anta suna sanya wata ayar doka cewa wai bashi inda ya zauna shekara da shekaru inda an kasa biya to wannan bashi ya saraya, inda haƙƙi ne na bawa ko shekara dubu aka yi yana bin ka, in ka mutu baka biya shi ba to a kiyama dole ne zaka biya shi haƙƙinsa, inda ba ya fi maka ba ne. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa latu'adduna al-huquqa ila ahliha, yace na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, lalle ne za ku bayar da hakukuwa ga masu su. Kenan in baka biya shi ba a nan duniya, a gobe kiyama za ka biya shi, koma wane ne? Dan haka shine anan kenan maganar cewa bashi ya jima shikenan ya saraya, wannan ba doka bace ta ubangiji subhanahu wa ta'ala. Doka ta Allah, duk wanda yake bin ka yana bin ka, in kana da halin biyan shi ka biya shi, in baka da halin biya ka je ka bashi magana ya saurara maka har akai lokacin da Allah ya hore maka halin biya ka biya. In kuwa ka mutu baka biya ba, to wannan yana bin ka, sai dai in ya yafe, to wannan shikenan ya yafu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai bincike ka da laifin wannan bashi ya gobe kiyama. Sannan wannan kuma yana ƙara nuna mana wato kyawun shari'a ta musulunci, yanda take ƙoƙarin kiyaye haƙoƙuwan jama'a. An gane ko? Yanda duk wani haƙƙi na jama'a shari'a ta musulunci ƙoƙarin kiyaye shi take, domin duk wani mai haƙƙi so ake a bashi haƙƙinsa. Don haka a nan manzon Allah ya nuna cewa mawadaci ta wurin bashinsa zalunci ne. In kana da wadata ka ɗau bashin jama'a, to ka yi ƙoƙari ka biya su. Sannan kuma a nan sai ya nuna mana cewa in an maka gami da wanda yake mawadaci, ka yarda da wannan gami da aka maka. Kaga wannan duk hanyoyi ne wanda ake bi domin a kiyaye haƙoƙuwan jama'a. Al-hadithu thani wa thamanuna ba'da da mi'atayn. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. Wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ko ku naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa man adraka malahu bi ainihi, duk wanda ya tadda dukiyarsa ainihinta inda rajulin, a wajen wani mutum, aw insanin, ko a wajen wani mutum, wannan duka kokonto ne aka samu daga wajen marwayicin. Shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa man adraka malahu bi ainihi inda rajulin qad aflasa, ko kuma cewa man adraka malahu bi ainihi inda insanin qad aflasa? Domin lafazin rajul da insan duka ma'anarsu kusan daya ce. Shine yace duk wanda ya tarda dukiyarsa ainihinta a wajen mutumin da qad aflasa ya tsiyace, domin lafazin al-iflas wato shine al'adan, ma'ana talauci kenan, mutum ya tsiyace ya zamanto babu komai a hannu, wanda da yana da wadata amma sai ya tsiyace. Sai ya ce fa huwa ahaqqu bihi min ghayrihi, dan Allah ya ce wannan shi yafi cancanta game da wannan dukiya tashi sama da wani. An gane ko? Ma'ana mutum ne kuke mu'amala ta kasuwa ta saye da sayarwa yau da gobe, mutum ne yana da wadata, ka bashi kaya, waɗannan kaya ya karɓa, ya kai su ya jirge su a mangaza, bai baka kuɗi gaba ɗaya, bai baka wani ɓangare daga cikin kuɗin, kuma bai sayar ma da wani kayan, bai ma wani kyauta ba, bashi sai ya kiwaye shi, jama'a suka masa ca, haƙƙinsu suke buƙata, kuma dukiyar shi gaba daya ba ta iya biyan bashin da yake kansa. Jama'a suka ga ba za su haƙura ba, suka kai ƙarin shi wajen alƙalin bashi. Alƙalin bashi sai ya taka masa burki gaba ɗayan dukiyar shi, sai ya mata kurwa. An gane ko? Ma'ana ya tsare wannan dukiya ba maganar ya taba ta. Wannan dukiya gaba daya shi alƙalin bashi zai yi wantaranta ya biya jama'a kenan abinda suke bin shi na haƙoƙuwansu. To kai ya karɓi kayanka, misali ya karɓi shinkafa kamar tan goma, ya kai ta ya jirge a mangaza, bai sayar da ita ba. An gane kuma kai baka karɓi kuɗinta ba, ka samu labarin cewa ai jama'a sun masa ca, alƙalin bashi ya tsaida shi, sai ka je ka buɗe mangazar shi, a je a buɗa. In wannan shinkafa taka gaba ɗaya ga ta nan ba a taba ta ba, to anan kana iya kai ne ka fi cancanta game da daukan shinkafarka akan sauran wadanda suke bin shi bashi anan kenan kayanka sai ka dauka an gani ko shine anan yace man adraka malahu bi ainihi inda rajulin aw insanin kada aflasa duk wanda ya tarda dukiyarsa ainihinta a wajen mutumin da ya tsiyace ma'ana jama'a suka masa ca alkali ya tsaida shi domin yayi wantaran dukiyar shi ya biya jama'a manzo Allah yace fa huwa ahqqu bihi min ghairihi shi yafi cancanta game da dukiyarsa sama da wani kidan don haka wannan hadisi yana nuna mana ashe duk wanda ya sayar ma wani kayansa ko ka ba mutum ajiya ko ka ramta masa kenan shi wannan wanda ka sayar masa ko ka ramta masa ko ka ba shi ajiya idan ya tsiyace kenan sai ka tarar da kuma ya kasance sharadi na farko kenan bibiya ka ba kudin wannan kaya domin yakan iya yiwa waɗannan kaya ya biya ka kudin su amma akwai wasu kudade da kake bin shi can daban to in kana bin shi wasu kudade can daban ba maganar ka taba wannan kaya saboda waɗannan kaya ba naka bane ya riga ya biya ka haƙƙin su ko kuma daman cinikin miliyan 10 ne kuka yi ya baka miliyan 1 ko miliyan 2 to wannan shi ma baka da yancin da zaka taba kayan yasa saboda ya baka bangaren wasu kudi kenan wasu kudade ne ka biyo shi wannan kaya ba naka bane ba an gane ko ko ya kasance waɗannan kaya wato ya sarrafa su kenan suna ya canza misali kaddara cewa tankin siminti ne ya dauko a wajenka wannan siminti yazo ya buga burgina da su shin yanzu me za a ce burgin siminti ko kuma siminti kaga burgin siminti kai siminti ka bashi wannan ko burgi ne na siminti ko katako ne misali ya dauko a wajenka sai ya zamanto wannan katako yazo ya sassaka su yayi kujeru yayi da sauran abubuwa kai katako ka bashi wannan kujeru ne bakka da yancin da zaka dauka me yasa saboda ya sarrafa su kenan sharadi na farko anan ya zamanto bai biya ka ba gaba daya ko kuma bai baka ba wani bangare daga cikin kudin kayan abu na uku ya zamanto kenan bai sarrafa wannan kaya ta wata hanya misali ya sarrafa su kenan in siminti ne kenan ya buga burgina da su misali ko kuma kar ya zamanto waɗannan kaya ya sayar ma da wani in ya riga ya sayar ma da wani to bakka da haƙƙin da zaka taba ko ya ma wani kyauta ko ya ramta ma wani to anan bakka da halin da zaka taba kenan in an tabbata kayan nan dai yanda ka bashi haka suke babu wani haƙƙi na wani da ya rataye da wannan kaya to anan kana iya daukan kayanka shine kenan anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk wanda ya tarda dukiyarsa ainihinta a wajen mutumin da ya tsiyace yace to fa huwa ahqqu bihi min ghairihi shi yafi cancanta game da wannan dukiya tashi akan wani kenan maimakon wani ya dauka wani wanda yake bin shi bashi kai ka fi kowa cancanta tunda ta kace da mu ba a biya ka ba kuma baka canza ba yanda ka bada ta haka take dan haka manzon Allah ya kayyade yace bi ainihi ainihinta kenan bai sayar ma wani ba bai ba wani kyauta kuma bai sarrafa ta ba sunan ta ya canza kenan daga abin da ka bashi ya koma wani abu na daban amma in har an tabbata kenan wani abu na haƙƙi wani ya ratayu ko ya sarrafa ta ko ya ba wani kyauta ko ya sayar ma da wani to anan kai ma sai a sanya ka layin waɗanda suke masu bin shi bashi kenan anan alƙali sai yayi wantaran dukiyar shi idan yayi wantaran dukiyar shi in dukiyar gaba daya ba za ta biya ba sai ayi almuhasa wanda malamai suke kira ta hasa kenan wanda kowa so yake a cira masa kai da kake bin shi miliyan guda to ba za a baka miliyan ba sai a ga menene za a iya baka in za a iya baka rabi ko a baka kashi 1 daga cikin 3 ko kashi 2 daga cikin 3 sai a baka wancan misali wanda yake bin shi miliyan sai a bashi jika 500 ko a bashi misali 750 in an ga cewa waɗanda suke bin shi bashi ba masu yawa bane in an ga 500 ma ba za ta samu ba to akan iya baka 250 ko abin da yake kasa da haka kowa zai a ciccira masa in ya so abin da ya rage kuma kowa ya biyo shi bashi lokacin da Allah ya hore masa halin biya ya biya in kuma bai samu biya ba a nan duniya kenan a kiyama zai biya ku a dau a cikin ayyukansa na ƙurai a biya ku in bai yi da ayyuka na ƙurai kenan a dau a cikin zunubansa zunubanku kenan a dora masa in dai ba ku yafe masa ba dan haka kenan shi wannan hadisi yana nuna mana ashe shi wanda ya sayar da kaya yakan iya dawowa ya karbi kayan sa a lokacin da biya ya wahala. Idan na sayar maka da kaya muka yi lokaci muka dau zamani ka kasa biya, to ina iya zuwa in je in dauko kaya na, an gane ku? Kenan zan dauko waɗannan kaya da sharadin kenan in ba su canza ba, ko baka sayar ma wani ba, ko baka yi kyauta ga wani ba. Sannan kuma wannan yana nuna mana kenan sharadi ya zamanto ainihin abinda na sayar maka shine gashi bai canza ba, kenan a wannan lokaci ne na kowa cancanta game da cewa na dauka yana. Kenan wannan hadisi menene ya dace a masa babi? Kenan baban da ya dace a masa shine wato al-iflas. Idan aka ce al-iflas wato shine kenan yi ma wanda ya tsiyace wasu. Menene wasu? Kenan alkali ya tsiyar da dukiyarsa gaba daya, a hana shi yin tasarrufi, ba zai yi kyauta ba, ba zai sayar da ita ba. Dole alkali shi zai kula da wannan dukiya domin yayi wantaran ta biya jama'a haƙuƙuwarsu. الحديث الثالث والثمانون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وتجابر الله إكرم سيده لكن شوى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da shufa'a fi kulli malin lam yuqsa, a cikin dukkan dukiya wadda ba a raba ta ba aka ba kowa kasansa. Idan aka ce ash-shufa'a an jiro shi ne daga ash-shafu. Idan aka ce ash-shafu wato shine az-zawj, ma'ana a hada abu biyu, abu da yake nan ya zamanto abu yana da dan uwa shine ake kira da ash-shafu. Idan aka ce ash-shufa'a kenan shine tarayya akan wani abu wanda kai kana da haƙƙi akan sa, ni ina da haƙƙi akan sa, wani yana da haƙƙi akan sa, shine ake kira ruku da shufa'a kenan. Kenan tarayya akan wani abu, kenan jama'a ya zamanto kowa yana da haƙƙi a cikin sa. Shine yace kafan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bishufa'a, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci game da ruku da shufa'a fi kulli malin lam yuqsam, a cikin dukkan wata dukiya wadda ba a raba ba. Sai yace fa iza waqa'atil hudud, idan iyakoki sun tabbata kenan an kasa an yi iyaka kowa ya san bakin nashi. Wasurifatit turuq, wato an fitar da hanyoyi kowa ya san hanyar shi. Fala shufa'a, manzon Allah yace ba maganar shufa'a. Wanda asali wato game da wato gidaje da gonakai su ne ake kira da al-aqarat, galibi akwai tarayya a cikinsu domin abubuwa ne wanda galibi mutum ɗaya ya yi kaɗan ya mallake su, musamman a irin wancan lokaci wanda in ka diba galibin jama'a kusan a yau abinda ya shafi gida da gona galibi jama'a ne suke tarayya a kan shi. Tare da cewa duk lokacin ɗabi'a ta 'ya'yan Adam duk lokacin da ya kasance akwai wato shine sharika tarayya, to galibi zaka ga akwai nau'i wanda yake na cutarwa da matsaloli waɗanda suke masu yawa, domin Allah ya faɗa wa inna katiran minal khulafa'i da yabigi ba'dhum ala ba'd, galibin waɗanda suke hada dukiya ayi tarayya to junan su yakan yi zalunci ga juna. Ba kowa bai ke kiyayewa sai wanda yake mai tsoron Allah, wanda zai yi kokarin in ma kuna tarayya da mutum akan wani abu to kai kokarin bashi haƙƙinsa kar ka zalunce shi. To dan haka misali kamar gida, akan samu gida cewa wannan na kamar mutum biyar ne ko mutum goma su suke tarayya akan wannan gida, wanda kowa yana da haƙƙi a wannan gida. To akan iya kasa wannan gida a ce ɗaki kaza da ɗaki kaza an ba wane da wane, ɗaki kaza na wane da wane, ɗaki kaza na wane da wane, kaga anan gida ɗaya ne amma kowa ya san yana da haƙƙi a ciki, kuma kowa ya san menene bakin haƙƙinsa. amma gidan nan kofa digiri shi kowa yakan shiga ya fita. To daga cikin waɗanda kuke tarayya, maimakon a ce ya sayar ma wani wanda yake cikin gidan haƙƙin shi lokacin da ya tashi sayarwa, sai ya je ya nemo na dawa sai ya sayar masa, alhali gidan kuma kofa ɗaya. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke mana hukunci, anan sai ka kai ma alƙali ƙara, shi wancan wanda aka sayar masa da wannan daki daga cikin gidan da kuke tarayya, alƙali sai ya ce to kai ba shi kuɗin shi, kai je ka rike ɗakin, saboda me yasa kai kana da rabu a cikin wannan gidan, sai ka je ka hada da wannan ɗaki, kenan ya zama tura banka kenan. Amma sharadi matukar ba a fidda iyakoki aka fitar da kogohi, in an riga ya an raba an ja katanga daga nan zuwa wuri kaza, wannan kasan wane ne, ya fitar da kofar shi ta bangare kaza, wane ya fitar da kofar shi ta bangare kaza, to wannan ba maganar shufa'a, duk wanda ya ga dama yana iya sayar ma. In ya sayar masa kuma bakka da ƴancin da zaka kai ƙara wajen alƙali ya tada wannan ciniki a ce dole kai za a sai dama. Amma matukar kofa ɗaya ce, komai ɗaya ne a cikin gidan, ko gona ɗaya ce kuke tarayya a kanta da itace da komai a cikin gonar, to duk wanda zai sayar da raban shi, to wanda kuke tarayya da shi shine ya fi cancanta, shi yake da haƙƙin a sayar masa. In ka sayar ma wani ba shi ba, to sai ya kai ma alƙali ƙara, alƙali sai ya kirawo wanda aka saida ma, sai alƙali ya ce to ba shi kuɗin shi, idan ka ba shi kuɗin shi sai ka karɓi wannan haƙƙi. An gane ku? To shine anan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hukunci game da ruko da shufa'a, fi kulli malin lam yuqsam, a cikin dukkan wata dukiya wanda ba a raba ba, kenan anan dukiyar da ba a raba ba, kenan rabawa anan sai ya nuna mana fa iza waqa'atil hududu, idan iyakoki sun tabbata kenan an yi iyaka, kowa ya san daga nan zuwa nan shine haƙƙinsa, wasurifatit turuq, sannan kuma an fitar da kofofi kenan kowa ya san kofar shi, manzo Allah yace fala shufa'a, yace babu shufa'a. Amma koda an raba dakuna, wannan daki da kaza da wani da wani ne, daki kaza na wani da wani ne, in dai kofar gida ɗaya ce, an gane ko? Ba a ja katanga ba aka raba, to anan wanda yake cikin gidan, wanda kuke tarayya da shi, shi yake da haƙƙin a sayar masa. In ka sayar ma wani, wannan ciniki ne ɓatacce, yana da ƴancin da zai je ya maida masa kuɗin, in ya so shi ya karɓi abin da yake wannan haƙƙin. Wannan kenan shine hadisin, abin da ya dace a yi masa shine babu shufa'a. Wannan kuma yana nuna mana kasancewar yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma yanda shari'a ta musulunci take kokarin sulhun ta jama'a da kokarin tushe dukkan wata hayaniya. Saboda anan inda za a sayar ma da wani wanda yake na daji, kaga anan zaka ƙara cutuwa, maimakon shi da wannan dan uwanka ne wanda kuke tarayya da shi, to amma sai ya je ya sayar ma wanda yake na daji, ya zo ya shiga cikin wannan gidan, shi ma ya samu wani daki ya zauna, kaga akwai nau'i na cutarwa. To dan haka anan kowa shari'a ta musulunci tana ba shi haƙƙin shi, shi wanda aka sai dama kaga ba za a zalunce shi ba. Hausawa suka ce in ba kira me ya ci gawayi, sai a dau kudin shi iyayen da ya sayi wannan gida a biya shi, in ya so kai da kake tarayya da wancan wanda ya sayar gidan, in ya so ka hada a cikin raban ka ya zama naka. To dangane da ita shufa'a, kamar yanda suke cewa kamar makwabci, lalle kasancewar makwabci baya da haƙƙi a cikin shufa'a, sai in ya kasance tsakaninka da shi hanyar ku ɗaya, hanya ɗaya ce, kamar akan yi gida, kai ka san ka daban, kofar ka daban, shi kofar shi daban, amma in za a shiga gidan duka hanya ɗaya ce, to anan wanda kuke da hanya ɗaya shi yake da haƙƙin a sayar masa akan wani wanda yake na nesa, anan ne kawai makwabci yake da haƙƙi. Kamar yanda malamai, wasu malamai sun ce kwata-kwata ma ba ya da haƙƙi a cikin shufa'a, wasu suka ce a yana da haƙƙi dole ne, kamar yanda ɗan uwa yake da. Amma magana tsaka-tsakiya kenan, malamai suka ce sai in ya kasance kamar kuna da hanya ɗaya, ko inda kuke shan ruwa hanya ɗaya ce, kamar misali famfo ɗaya ne a cikin gida, ko hanya ɗaya ce kuke bi, ko kuma kwantar ɗin ku ɗaya, kaga wannan ai duk abubuwa ne waɗanda kuke tarayya da su. To anan in za a sayar da wannan gidan, in za ka sayar kenan, wanda yake da haƙƙi kuna tarayya akan wani abu, hanya ko ruwa ko wuta, to shi yake da haƙin a sayar masa maimakon a saida ma wani wanda yake na daji. الحديث الرابع والثمانون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قد أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت هبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى وفي الركاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يقيم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل واتو عبد الله بن عمر الله يقرأ مسيدا كيف أتشي ومهي تنسى عمر الله يددشي ياسا موتبونا عبر من خيبر دومين إتا خيبر an bude ta ne anwa ma'ana da karfin tsiya sahabbai suka shiga tsaki-tsakin birnin Khaybar suka yake su suka mamaye wannan kasa wanda ita Khaybar gari ne na Yahudawa ɗan share wuri zauna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 7 manzon Allah ya kai musu dauki sai da ya sauka a cikin balbalin su to duk kasar da aka je aka yake ta da karfin tsiya aka bude ta to wannan ta zama ganima za a raba ta tsakankanin waɗanda suke mayaka da gidajen da gonakan da duk abin da aka ribato na ganima to za a raba shi ne bayan an fitar da humsi to a cikin wannan ganima da aka samu Umar Allah ya kara masa yadda sai ya dace da wata katuwar gona ta dabino saboda damun su mutanen Khaybar manoma ne na dabino wanda kuma Khaybar tana ɗaya daga cikin wuraren da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya albarkace su da wato itace na dabino to shi ne anan yake cewa ɗansa Abdullahi yake cewa Umar Allah ya kara masa yadda ya samu wata babbar gona a birnin Khaybar fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yasta'miruhu fiha sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana neman shawararsa cewa me ya dace yayi da wannan gona daga cikin ayyuka na alkhairi an gane ko yasta amiru ay yastashiru yana neman shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya ya kamata yi da wannan gona wannan yana nuna mana a duk lokacin da zaka aikata wani aiki na alkhairi to ya dace ka je ka tambayi masana an gane ko waɗanda suka san abun ko waɗanda shekaru suka tura wanda sun bare akan al'amura na rayuwa yau da gobe sai ka je ka yi tambaya yaya ya kamata yi kaga anan Umar yayi nihin aikata wani aiki na alkhairi da gonarsa to amma bai san ba menene ya fi dacewa yi to dan haka sai ya je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama yasta'miruhu ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman kenan shawararsa ne ya dace yi kamar yadda Abu Talha Allah ya kara masa yadda da fadar Allah subhanahu wata'ala ta sauka lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ka fa sanin cewa a cikin dukiya ta gaba daya babu dukiyar da tafi kima a wajena wanda na fusanta sama da gona ta wanda ake kiranta bayruha sai ce ya rasulullahi me ya dace in yi da ita dan haka wannan shi yana nuna mana kenan idan mutum zai yi aiki na alkhairi to ya kamata ya tambayi masana a nuna masa abin da yafi dacewa domin ayyuka na alkhairi wani yafi wani shine anan sai ya ce fa qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah inni asabtu ardan bi khaybar yace ya rasulullah na samu wata babbar gona a khaybar kenan daga cikin ganima da aka yi rabo lam usib malan qat huwa anfasu indi minhu yace da dai ban taba samun wata dukiya wato mafi kima mafi daraja a waje na sama da wannan gona lafazin anfas wato an ciro shi ne daga annafis, idan aka ce ash-shay'un nafis, abu wanda yake zababbe, wanda yake mai tsada, shine yace lam usib malan qattu huwa anfasu indini, da dai ban taba samun wata dukiya mafi kima, mafi daraja a waje na sama da wannan gona. Me zamu iya fa'idanta a nan? Ashe in zaka yi aiki na alkhairi, to ka diba abinda ka fi so, yafi kima, yafi tsada a wajen ka, to shi ya kamata ka yi da shi. Sai yace fa mata amuruni bi, ya rasulullahi me kake umurni na da shi, wato na aikata da wannan gona? Fa qala, sai manzo Allah yace masa in shi ita habasta aslaha, in kaso, manzo Allah yace shawarar da nake baka wato ka tsare asalin ita wannan gona. Menene tsarewa a nan? Ba maganar kasida, ba maganar kai kyauta, kuma ba maganar magadan ka su gade ta, ta rige ta zama ta Allah kenan. Akan aiki na alkhairi kenan za a ci gaba da sarrafa da har zuwa kiyama. Shine yace in shi ita, in kaso, habasta aslaha, manzo Allah yace ina baka shawarar ka tsare asalin ta kenan, shine ake kira da al-hubus, ka tsare dukiya kenan, ba maganar ka saida, ba maganar kai kyauta, ba maganar wato kuma a gaji wannan dukiya. Wata sadaqta biha kenan, sai kai sadaka da wannan gona kenan, duk abinda za a samu na amfani kenan a matsayin sadaka ne. Qala, sai Abdullahi yake cewa fa tasaddaqa biha, Umar sai yayi sadaka da wannan gona kenan, ya maida ta matsayin al-hubus, imma a ce al-hubus ko a ce al-waqaf, duka ma'anar su daya. Sai yace ghayra annahu la yubau asluha, sai dai wannan gona in aka yi al-hubus kinta, to ba maganar asidata, wala yuhab kuma ba maganar ayi kyauta da ita, wala yurasu kuma ba maganar wato a gashe ta, ko da baka bar dide da dala, to magadan ka ba maganar su gadi wannan gona, kuma ko da talauci zai kashe kan maganar ka sayar da ita bai matar su ba. Qala, sai Ibn Umar yake cewa fa tasaddaqa Umar, Umar Allah ya kara masa yadda, wato sai sadaka da wannan gona, fil fuqara'i, wato game da talakawa, cewa duk abin da ake samu na amfani a cikin da kenan, farkon waɗanda za su yi amfani da shi su ne talakawa, wafil qurba kuma da danginsa waɗanda suke na kusa, wafil riqabi haka nan bayi kenan, abinda aka samu na dukiya a gonar za a zuba a je a siyo bayi a yantar da su, in kuma suna buƙatar ci har da su zo su ci, amma abinda ake nihi wafil riqabi kenan, abinda aka samu na dukiya a wannan gona sai a je a siyo bayi a yantar da su. Wafi sabilillah haka nan a sarrafa amfanin da ake samu akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah, shine jihadi kenan, a ba mayaƙa guzuri, a saya musu makamai, a saya musu abun hawa, wa bilis sabili wato da baƙo dan wucewa, shi ma a ce maka masa, wa baifi wato da wanda ya zo ya sauka a matsayin baƙo ne, in aka ce ibnu sabil ya sha bamban da abbaif, idan aka ce abbaif shine wanda ya kawo baƙunci gari wajen wasu jama'a, ya zo ya zauna ya yi wasu yan kwanuka ya koma wasa, shi ko ibnu sabil shine wanda yana kan hanya kenan, guzuri yakan iya yanke masa, to ko da mawadaci ne akan iya bashi, inde inde wato bako ne wanda yake dan wucewa. Sai yace wala junaha ala man waliha, ba laifi ga wanda yaji binci kula da wannan gona, an ya akula minha bil ma'ruf, ya ci daga abin da ake samu na amfanin gonar amma da halin kyautatawa, an gane ko, kada ya wuce ka'ida, aw yu'ima sadiqan kuma ba laifi ya ciyar da abuki, imma abokinsa ko kuma abokin shi wanda yi wakafin gonar, duka ba laifi bane, domin wannan lafazin da yace aw yu'ima sadiqan ko ya ciyar da wani aboki kenan, imma ya zama to abokin shi wanda ya tsaye da gonar ko kuma shi abokin wanda yake kula da gonar. Sai yace ghayra mutamawwilin fihi, ba wanda yake nihin tara dukiya ba, an gane ko, ba wanda yana da wadata amma yana daukan abin da yake cikin gonar domin wato ya ƙara dukiyar shi kenan, dukiyar shi ta yawaita. A wani lafazin sai yace ghayra muta'assib, ba wanda yake maida kon wani nashi, kamar wanda zai maida gonar kaman tashi sai abin da ya ga dama zai, to in dai wanda zai maida gonar kaman tashi sai abin da ya ga dama, ko wanda yana da wadata yake dauka domin ya ƙara wadata to wannan baya halatta a cikin kaya wanda yake na waqafi. To dan haka shi waqafi hanya ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ya fadaitar da mu domin hanya ce wanda duk mutumin da yayi ta to ladan shi ba zai yake ba har zuwa kiyama domin tana daga cikin sadaka wanda take jariya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza mata al-insanu in qata'a amaluhu illa min salati sadaqatin jariyatin. An gane ku? Sai yace aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la. To anan shi waqafi yana ɗaya daga cikin sadaka wanda take jariya, dan haka kasancewar ladanta kuma baya yankewa har zuwa kiyama. Shi wannan waqafi akan yi shi ne akan wasu hanyoyi na alkhairi, kamar yadda anan Umar Allah ya kara masa yadda ya bayyana hanyoyin da ya dace a sarrafa amfanin da ake samu a cikin wannan gona. Farko su ne talakawa, abu na biyu su ne wanda suke zaulul qurba, ma'ana danginka waɗanda suke na kusa, ko da mawadata ne to suna da haƙƙi. Kenan yana halatta a yi waqafi ga waɗanda suke dangi na kusa ko da suna da wadata. Sannan waɗanda suke bayi a zuba wannan kuɗi a je a sayo su. Sannan haka nan hanya ta ɗaukaka addinin Allah. Hanya ta ɗaukaka addinin Allah tana da faɗin gaske, amma farko shi ne jihadi. Kenan anan duk wasu hanyoyi wanda yake na karantarwa ko a zuba ma ɗalibai kuɗi su je su yi karatu, ko kasancewar su waɗanda suka sadaukantar da kansu suke karantarwa, ko waɗanda suka kula da wani al'amari wanda yake na amfanin al'umma a cikin gari. Zaka samu jama'a suna wani aiki ne na amfanin al'umma kuma ba su da albashi akan wannan. To duk irin waɗannan su ne ya dace a yi ma waqafi, wanda wannan waqafi in kai shi ne abin da zaka amfana da shi daga cikin dukiyarka ko da bayan mutuwarka. Amma duk abin da mutum ya tara in dai bai yi waqafi ba, to bakin iya abin da ya gabatar a rayuwarsa kawai shi ne iya rabansa. Kuma haka hadisi ne sahihi, kamar yadda Jabir yake cewa, yace wallahi ban san daidai da mutum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake da halin yin waqafi face sai yayi. Duk wani wanda yake da wadata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yarda ya koma zuwa ga Allah ba tare da yayi waqafi ba. Yanzu anan mu tsaya mu diba, duk da cewa muna da jahilci dangane da wannan mas'ala ta waqafi, a garin nan gaba daya kalla ne in aka ce ka huddo gida goma na waqafi akwai wahala. Waqafi a ce gaya gida ne wani yazo yayi waqafi na cewa a karbi kudin hayar a sarrafa shi akan wata hanya ta daukaka addinin Allah, ko a dinga saya ma talakawa abinci, ko ayi kaza, akwai wahala. To wannan abu ne hanya ce wadda take ta samun lada wanda baya yankewa. Kaddara cewa yau kana da gida 100, idan ka mutu gaba ɗaya waɗannan gidaje gaba ɗayan su sun zama gado, ba za ka amfana da komai daga cikin su har zuwa kiyama. Amma yau kaddara cewa kana da gida 100 ka ware 10 kai waqafin su, ko kana da gida 10 ka ware gida 1 kai waqafin sa, kace kudaden da ake karba na haya a wannan gida a sarrafa shi a bangare kaza aiki na alkhairi, wannan har zuwa kiyama ladan ka ba zai yanke ba, kuma wannan gida baya cikin gado ko da baka bar komai ba sai wannan gida. To dan haka abubuwa ne wanda mafi yawan jama'a sun jahilce shi, wasu daga cikin mawadata, wasu kuma sun sani amma san dukiya ya hana su su yi. Sannan kuma akwai waɗanda zai su yi waqafi amma wai akan ƴaƴansu, sai su ce gida na wuri kaza na bar ma ƴaƴana gaba ɗaya kar wanda ya sai da na an yi waqafin shi. Wannan waqafi ne wanda yake bantacce. Kai dai ka mutu, in ka mutu in ya zama gado dole za su sai da haƙƙin su ne, wannan ba waqafi ba ne. Ko wanda zai yi waqafi akan wani abu wanda yake ba hanya ta alkhairi ba, to shi ma wannan waqafi ne wanda yake batacce. In ka yi waqafi, misali gidanka ka ɗauka ka bada shi cewa ka yi waqafin shi akan wata hanya, ko ya zama menene yake ce mishi sirri ta siyasa da sauransu, kana mutuwa magada, wannan waqafi ya ɓaci a shar'ance, ba waqafi ba ne ba, saboda ba akan hanya ta alkhairi ba ne aka sa shi. Dan haka magada suna da ƴancin da za su bata wannan abu su maida shi a matsayin cewa dukiyarsu ne. Kenan anan shi waqafi din zaka yi sai ka tsaya ka diba wace hanya ce ya dace a yi. Shine kamar yanda anan aka mana misali da waɗanda suke talakawa, da waɗanda suke mabukata, da waɗanda suke bako dan wucewa da yanto da bayi da sauransu kenan da irin misali makarantu kai gida wannan kudade da ake karba a ringa sarrafa su ga wata makaranta ana biyan malaman da suke karantarwa da sauransu wannan abubuwa ne waɗanda suke na alkhairi wanda yake kuma sadaka ce jariya wanda ya kamata a ce masu kudi su falka su yawaita irin waɗannan wanda in ka dauka kasashen da aka ci gaba duk dogayen benayen nan da kake gani na gindin harami galibi wakafi ne wallahi galibi wakafi ne zaka ga beni mai hawa 20 amma gaba ɗayan shi wakafi ne akwai wani a nan Madina da aka yi wani wakafin wani beni kudin ake sarrafa shi ga malaman da suke karantar da yara a cikin harami a kowace shekara suna yaye dalibai sama da 500 waɗanda suka haddace alqur'ani akwai yanda ake zaunar da daliban jami'a wanda ake kiran su wannan jami'atul bir wanda benaye ne aka yi sama da hawa 10 wanda dalibai duk wanda yazo yake bukatar daki yaje can ya kama ya zauna in ya gama shi ma ya tafi yasa to irin waɗannan abubuwa ake bukatar a yawaita su a cikin al'umma nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك